المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya wa Allah madaukakin sarki wanda ya mana arzikin halartar wannan walima ta iyaye mata saboda munasabar auren diyarmu Amina, diyarmu Maryam, diyarmu Maryam Aminu wannan gari na Jimeta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure. Na'am. Muna roƙon Allah tsarkakakken sarki ya sanya albarka a cikin wannan aure. Maryamu, Allah ya baki zaman lafiya. Allah ya arzuta ki da haƙurin zama irin na aure. Allah ya haɗa kanku ya wanzar da zuriya mai albarka. Na shigo cikin tawagar malamaina, musamman babban malamina murabbi Sheikh Abubakar Muhtar da ke nan Yola, sai kuma malamina abokina Professor Mansur Isa Yalwa hafizahullahu ta'ala, Allah ya kara musu lafiya. An umarce ni da na gabatar da nasiha. To, abinda nake so na ce, nasiha ce mai kama da shawara. Aurar da ɗiya mace ko aurar da ɗa namiji wata marhala ce, wani mataki ne daga cikin matakin nasara, daga cikin matakan nasara a rayuwa. Maryam haifarta aka yi, kuma aka rene ta, aka mata tarbiya, aka jibinci al'amuranta, har yanzu aka zo wannan lokacin da yanzu ake aurar da ita. Wato, an zo wata gaba ce wacce aka cimma wata nasara ta rayuwar Maryam, za ta shiga wata gaba kuma ta gaba ta rayuwa. To, abinda nake so iyaye mata su fahimta shine, ko namiji ko mace baya cimma nasara a rayuwa ya zama abin da ya zama sai da gudunmawar ɗiya mace. Kudin nan mata, Allah ya danka amana a hannunku ta kinkishe zuriya. Mazanmu da matanmu, ku ne kuke kinkishe mu. Tun daga ɗan ƙoƙo da kuke ajiye ɗan adam a cikinku, har zuwa fama da fafutukar ku haifa, har zuwa mashaya da kuke shayarwa da shi, da cinyoyinku da kuke ajiyewa, da gadon bayanku da kuke ɗaukar nauyi, da kuma shimfiɗarku da kuke kula da kwanciya da tashin yaro, har ya kai gaci ya zama abin da ya zama gudumawarku ce. Namiji ba zai iya wannan ba, aikinku ne, kuma sai Allah ya sauƙaƙe muku shi, saboda cikin hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sauƙaƙe wa kowa hanyar rayuwarsa. To, sai Allah ya sauƙaƙe muku ɗaukan wannan saboda ku ya ɗaurawa. Tarihin Annabi Musa bai cika ba, kamar yadda Alƙur'ani ya karantas sai da aka yi bayani akan mahaifiyarsa. Tarihin Annabi Isa bai cika ba a cikin Alƙur'ani sai da aka yi bayani akan mahaifiyarsa. Tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya cika sai an yi bayanin haihuwarsa da mahaifiyarsa, da kuma yadda aka yi fama da shi a hannun ƴan reno da shayarwa. Wannan yana nuna waɗannan bayin Allah, nasarorin da suka cimma daga baya suka zama annabawa, kuma cikin ulul azmi minar rusuli, sannan da duk wanda zai biyo bayan su yayi nasara. Manya-manyan malamai a addinin musulunci waɗanda duniyar musulunci jiya da yau take yi da su, da yawa daga cikin su gudunmawar iyayensu mata ne. Sannan musulunci ya ɗauki amanar reno ya danka a hannunku, inda a ce Allah zai kaddara rabuwa tsakanin mata da mijinta, kuma da ɗa a tsakaninsu ƙarami. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukuncin matar ita ce take da haƙƙin kula da wannan yaro. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata mata ta rugo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ce, ya ma'aikin Allah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa sadri lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu tallaqani wa arada an yantazi'ahu minni wa qala alayhi salatu wassalam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Tace, ya ma'aikin Allah, wannan yaron nawa da kake gani, an yi lokacin da ciki na nan ne kokon kwanciyarsa, sannan cinyoyi na nan ne matattararsa, duk yadda ya je ya gaji ya dawo da kuka ko da wahala ko da yunwa, cinya ta nan ne makomarsa, sannan hantsata ma'ana nono na nan ne mashayarsa. Ubansa ya sake ni, yanzu ya zo ya tsaya kai da fata, sai ya kwace shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ke kika fi cancanta da shi matukar baki aure ba, kuma har kwanan gobe wannan ita ce shari'ar musulunci. A malikiya ba a karban yaro a hannun kuma har sai ya balaga, in mace ce har sai an kai ta daki. Amana ce a hannunku, wannan amana amana ce ta mutanen duniya. In gari ya yi kyau da al'umma yake yin kyau, idan ƙasa ta yi kyau da al'umma take yin kyau, al'umma kuma ba ta yin kyau sai mata sun yi kyakkyawar kula. An ɗora wa uba ɗaukan ɗawainiya da ciyarwa da wurin zama da tufafi, sannan da tsawatarwa da tarbiyyantarwa, amma ku an ɗora muku kulawa da sa ido da tausayi. Lalacewar ‘ya’ya ko maza ko mata yakan yi tsanani ya yi muni a lokacin da ‘ya mace ta yi sakaci, ba ta mai da hankali a kan amanar da ke hannunta ba. Saboda namiji da wuya ya iya gano matsalolin ‘ya’ya kamar yadda mata suke ganowa. Ba kwa gani lokacin da yaro yake koyon magana ko kuke fassara mana abin da yake faɗa? Ubansa a wajen uwar yake gane irin maganganunsa da irin lahajarsa. Ke kuma ba kowa ya gaya miki ba, ke kina gano irin lahajarsa, in yana kuka kina gano irin matsalarsa. To haka ne, da haka yara suke tashi, mata sun fi gane sirrinsu. Ku ji tsoron Allah akan amanar da Allah ya danka a hannunku. Waɗannan ‘ya’ya suna daga cikin amanonin gidajen muci, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Ya ce, wal mar'atu ra'iyyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha. Kowa an ba shi kiyo, kuma kowa za a tambaye shi kiyon da aka ba shi. Sai ya ce, hatta mace ma an ba ta kiyo, ita mai kiyo ce a cikin gidan mijinta. To ‘ya’yanki da suke shiga da fita a cikin gida, ke mai kiyo ce a kansu. Idan baki taimaki ubansu ba, to ke ma baki taimaki kanki ba. Yaro ya je makaranta ko bai je ba, in ku kowa sani. Yaro yana hulɗa da abokan banza ko da abokan kirki, kin ku kowa sani. Yaro yana yawon banza, kin ku kowa sani. Yana zuwa lesson da aka sa masa malami a gida ko baya zuwa, kin ku kowa sani. Wasan kwallo yake ku karatun Alkur'ani, kin fi kowa sani. Hakan nan ya mace, ku da kanku kuke cewa ciwon ya mace na ya mace. To abinda nake so na kai zuwa gare shi shine, yaro ba zai fara shaye-shaye ya yi nisa ba tare da uwarsa ko mace mai kula da shi ta fara fahimtar ya ɗau wata hanya ba. Mace ba za a fara yi mata wayo ana lalata ta ba tare da uwarta ko ƴa mace da take kula da ita ta fara gane alama ba. Ni ban yarda ba ɗa ya lalace a ce uwarsa ba ta sani ba. Ban yarda ba ƴa mace ta lalace a ce uwarta ba ta sani ba. Abin da yake faruwa wanda na gano bisa yawan matsaloli da suke zuwa gabanmu, abin da na gano shi ne sau da yawa idan ta gano matsalar ta fara faruwa sai ta ɗauka tausayi ne ta rufa. In ta faɗa za a dake shi ko za a dake ta ko za a kore ta, ubanta mai zuciya ne mai ɗacin rai ne, matakin da zai ɗauka ba za ki ji daɗi ba, don haka sai ki ƙoƙarin rufawa. Mun sha shiga cikin rigingimu tsakanin mata da miji. Miji yana zargin matarsa, yana zargin matarsa akan abin da ‘ya’yansa suke aikatawa, tana ɓoyewa tana rufawa. To wannan ɓoyewa da rufawa shi ne kaiwa zuwa ga wani matakin da zai fi ƙarfin uban, ya fi ƙarfin ki, ya fi ƙarfin mai anguwa, ya fi ƙarfin dagaci, ya fi ƙarfin hakimi, ya fi ƙarfin ‘yan sanda. Ɗan adam baya lalacewa ya zama ga wurtaccen ɓarawo, ko mashayi yana tangaɗi a kasuwa ko a tasha, ya zama lalatacce a cikin gari ɗan tsara suka, ya zama ɗan ba sulhu, ya zama ɗan ko menene ma, sai a bayan mata sun yi sakaci sun zuba masa ido kuma sun sani. Mace ce za a ɗirka mata ciki a waje. Daga lokacin da aka ce ta yi ciki, uwarta ta sani, ko ku wacce take gabanta ta sani. Ba wannan ba ma, idan mace ta fara mu'amala da maza, mata suna ganewa, waɗanda suke zaune ƙarƙashinsu suna ganewa, saboda wata hulɗa da wani sirri da ke tsakanin mata a junansu, suna ganewa. To amma sai a kawar da kai, a zuba ido, har sai an kai wani mataki, sai ka ji wai ana cewa wance ta yi ciki cikin wata uku ko cikin wata huɗu ko cikin wata biyar, sai a lokacin uban yake sanin abin da yake faruwa a gidansa. Ciki yayi wata biyar, uba bai ma san abin da yake faruwa ba, kuma ke kin san abin da ya faru tun kafin a samu cikin, kin san abin da yake faruwa har bayan an samu cikin kin sani. Gaskiya tsakani da Allah ba a samu annabawa sai da tsayawar mata na gamu, ba a samu manyan malai ba sai da tsayawar mata, ba a samu manyan ‘yan boko ba, manyan ‘yan siyasa da sarakuna sai da tsayawar mata. Namiji baya cin nasara face sai da turjewar mace da tsayawarta kai da fata, sannan namiji yake zama ko mutum yake zama mutum, ko mace ko namiji. To ni kam wannan babin ina so ku maida hankali a kansa, ku taimake mu. Ku daina barin ‘ya’yanmu suna nisa a cikin lalacewa ba tare da kun shaida mana an ɗauki mataki tun da wuri ba. Bahaushe yana cewa ice tun yana ɗanye ake tankwara shi. Matuƙar kun gano cewa yaron nan ya fara yawo da abokan banza, ko yaron nan ya fara shaye-shaye, ko kun ga wani abu a ɗakin yaron nan wanda ba ku gane masa ba, ko kun ga wani kuɗi a hannun yaron nan da ba ku gane masa, me yasa ba za ku ɗauki mataki ba? Akwai yaron da ya taɓa satar kuɗi kimanin naira 500,000, yaro ƙarami wanda bai wuce shekara 12 ba, ya saci naira 500,000. Da bincike ya bincike aka zo aka gano, bayan ya yi nisa a cikin kashe kuɗin, sai aka samu wallahi a cikin 500,000 ɗin ashe ya yi wa uwarsa kyautar 20,000, kuma ta karɓa kyautar 20,000 ya ɗauka ya ba uwarsa ɗan shekara 12. Bata tambaye shi ina ka samu ba. Idan ta ga yana walwala ya sayo ƙwai, ya sayo abinan, ya sayo wannan, ya sayo wannan biskit yana rabawa yara, ba ta tambaye shi ina ka samu ba. Ba za a sa ido a ga me wannan hulɗar da yaron nan yake da irin tasarrufinsa, me yasa yake yi? Ai bincike, a sa ido a tare, tun bai saba da abun ba har sai ya saba da shi ya zama gawurtaccen ɓarawo. Kuma ki zo ki bi kowa kuka, ki zo kina bin zaurukan malamai, kina bin wuraren ‘yan uwa, kina kuka da hawayenki cewa Kamilu ya lalace. Me ya gudumawarki kafin ya lalace? Ni ban yarda ba cewa baki sani ba.
ban yarda cewa baki san ya dauko hanyar lalacewa ba wallahi ban yarda ba by experience ban yarda ba kin sani to kukan da menene ko maganin da ne za a miki a daidai wannan lokacin bayan an riga an makara yayi mugayen abokai sun yi karfi yanzu in ya bar gidansu ma shi bashi da asara ya riga yayi karfi zai iya tafiya ko ina je rayuwarsa yanzu bai da bukatar ku me yasa tun lokacin da yake da bukatar ku bai san wani wuri ba sai wajen ku bashi da wata ma'awa sai wajen ku bai san wani wurin kwanciya ba in ba wajen ku bai san abinci ba sai a wajen ku me yasa tun lokacin ba ku dauki mataki ba da gatar da kuke masa ya san cewa in ya rasa ta ya rasa data har sai lokacin da yake ganin cewa duk abin da kuke masa yana da madadinsa a wani waje yana da madadinsa a wani waje sai su je su maida kansu wata kungiya mai zaman kanta a gari suna da mafakarsu suna da wuraren ajiye kayansu na sata suna da wuraren sayarwa sun riga sun saba sun yi nisa a daidai wannan lokacin kin makara in kin koka wannan wa'azin naku ne ba na maza bane ina muku magana ne akan ku nusar da mu ku ankarar da mu daga lokacin da kuka gane akwai matsala gyara kayanka ba sauke mu rabba bane haka su ma yaya mata yanzu an dauki Maryam an aurar da ita wace gudumawa aka ba wa Maryam na shirin za a aurar da ita tsakani da Allah wani lokaci muka zuba wa ƴaƴanmu ido babu kulawa sai an tashi magana aure sai a je a siyo kayan gyaran jiki wa ya ga muku gyaran jiki shine zaman aure kayan gyaran jiki da wani galan ruwa a galan da wani wane ne shikenan ai ta dure dure ai ta shafa shafa ai ta wanke wanke ina halin da za a zauna da shi ina halin da za ta yi zaman aure da shi wani tanadi aka yi kwanan nan aka rama kallahu yara na mata guda biyu zan aurar da su na kira su zauna da su na ce wa ɗaya ke me kika sani na halayen wannan mara kyau na yi mamaki ƴaƴa na ne amma wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba haka Allah ya min ilhamar ne musu wannan dabara ke me kika sani na halayen wannan mara kyau wallahi sai ta gaya mu halaye guda biyu tana da kaza tana da kaza nace ke kin san kina da su tace a'a nace to ke me kika sani halayen wannan marasa kyau ta gaya mun halaye guda uku nace kin san kina da su tace daidai ta ji ana faɗa daidai ta ji ana faɗa da na kira iyayen su mata nace kuna da masaniyar wance tana da hali kaza da hali kaza wance tana da hali kaza da hali kaza da hali kaza sai suka ce sun sani wani mataki kuka taɓa ɗauka a kai suka ce to ya zani kun taɓa gaya mu ba taɓa gaya mu ba to me haka yanzu na tashi zan aurar da su to irin wannan matsalar da kuke ba mu me yasa za ku yi mana haka so ku daina wani mai da hankali ba na ce ba shi da kyau ba gyaran jiki ko whatever ba wani amma kuna ba shi muhimmanci sama da halin da za a zauna da ita me halayenta wance kina da saurin fushi wance ba ta son mutane wance kina da rowa wance kina da bakin hali wance kina da kaza wance kina da kaza wance ba ta son yin sallah yaya za a yi adireshin wannan matsalar a shigar da uban ciki a tare abin tun bai nuna ba a cikin zuciyarta shedan fa in yayi kaka gida a zuciyar dan adam to shi kansa hakura yake yana kawo wani matakin da shi kansa ya san ba zai iya bari ba kuma dan haka da safi ake fafa gora da safi ake fafa gora yanzu Maryamu za a yi mata aure Allah ya miki albarka ya zauna da ke lafiya mata waɗanda suke zaune da Maryamu tsakanin mahaifiyarta da yadukwanta da sauran waɗanda suke mu'amala da ita wace gudunmawa kuka ba ya kuka ba wa Maryam na kyautatuwar halinta wanda za ta zauna da shi da mijinta muna da wata al'ada idan an zo yin aure sai an yi aure za a tafi da amarya an jera motoci a kofar gida sai a ce to a je a mata faɗa bashi da wani amfani al'ada ce a cigaba da yi ban hana ba, amma dai a sani cewa ba shi zai zo da lafiya ba. To ji hakuri, ki rike miji, ki ji kibi, in tana jin ku tana bin ku za ta ji shi ta bi shi, in tana hakuri da ku za ta iya hakuri da shi. Idan an koya mata rayuwa da mutane za ta iya zaman aure. To amma matsalar shi ne tun da wuri muke barin damar tana kubuce mana. Don haka ina jan hankalinku na saurorinmu suna hannunku, in dai na gudunmawa ɗan adam ne to ku ba shi ya kashe kuɗi ne kawai, ya rike ya kashe kuɗi wajen gudanar da gida, ya tsaya kuma tsayin daka wajen ganin cewa abin da ya fi ƙarfin ki ya yi maganinsa. Amma sirrin rayuwar yana hannunki. Ina nanata muku, me yasa Allah ya bamu labarin mahaifiyar Annabi Musa? Me yasa bamu labarin mahaifiyar Annabi Isa? Me yasa tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu labarin mahaifiyarsa da yadda aka yi ta fama da shi a shayarwa? Ba ku da muhimmanci za a bada wannan labarin? Kuna da muhimmanci ne. Daga cikin maluma magabata akwai waɗanda iyayensu mata ne suke zaunar da su su koya musu karatu. Allah ya ji kan Sheikh Muhammad Aminu Shakifi, Allah ya masa rahama. Daga cikin tarihinsa abin da na karanta cikin mukaddimar Al-Adab An-Namir, cewa mamashi ce take koya mashi alifun ba'un ta'un wane ne wannan harufa, tana koya mashi. Shi kuma ya fi sanya tafi kallo, ita kuma ta fi sanya tsaya yi karatu. Maimakon ta zuba masa ido ya je ta kallo tunda yana ki yana gardama, a hakan take zaunar da shi. Wata rana yana ba da labari da kansa, yace da ta fara masa farfaro, abinda muke cewa farfaro, alifun da fataha a, ba'un da fataha ba, wasali da ta yi masa a, ta yi masa ba, ta yi masa ta, yace dakata umma, sauran madu haka zan musu? Tace eh, yace na iya. Sai kawai ribi littafin sai gudu kwallonsa. A hakan tattarinsa har ta zama daga cikin malamansa, har ya zama ita ce farkon malamansa a duniya. Suna nan da yawa malamai da suka samu wannan gatar, amma tsakani da Allah mai yake koya yayanmu arewacin Tifo da wacece ban san sunayensa, Tauraruwa da ta kuce da waye da sauransu, su ne zuwa yaranmu. So tsakani da Allah, tsakani da Allah, ni ba karatu nake faɗa nake, abin ya zo min da faɗa. Allah ya taimake mu.
Tunatarwa kafin auren ƴarsa Maryam da kuma iyaye da ƴan uwa da iyaye mata duka, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Amin, tsakani da Allah ina taya ka murna sosai, ba kawai don saboda auren da Maryam da za ka yi da kuma wannan dandazon jama'a da suka taru ba, ba kuma don saboda haduwarmu da kai ta farko kawai ba, a sai don saboda irin muhimmancin da na ga malam ya bata, yadda malam ya fisgo mu yana ta kokari ya cika maka wannan alkawari, ya faranta maka rai. Tsakani da Allah na fahimci kana da muhimmanci a wurin malami na sosai, na tabbatar in ba haka ba ba zai je ya taɗo ni, ina kwance ban da lafiya na sha magani. Malam ya riga ya maka alƙawari dole sai mun zo. Ina taya ka murna da wannan matsayi da ka samu, ina da yakin kishi ne karfa matsayin ka ya zo ya wuce ma matsayi na a wurinka. Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya na ji daɗi ƙwarai da gaske da karatun da abokina Sheikh Abubakar Musa jiya ta yi, wanda ni na tabbatar da cewa wannan karatu na bashi muhimmanci, sai na ga kamar da ni yake yi. Shi kansa malam na so da bai tashi ba da ya ji karatun nan fulu, magana ce ya yi a kanmu masu 'ya'ya mata, ni din nan da nake magana abin da yasa na ci kamar karatun nan da ni yake yi ni yaya na mata guda 10 ina da yaya guda 14 guda 10 daga cikin su mata ne guda daya tare su saboda haka wannan abin da ya fada ya an karar da mu akan cewa ga yanda yayi akan yayansa sai na gani ban taba yin haka ba shi ma ya ce bai samu basirar ya an karu yayi haka ba sai kwanan nan da zai aurar da su Allah ya taimake mu na aurar da guda 2 banda wadanda na aurar da ɗana marayu amma Allah ya taimake ni ban samu wannan matsalar ba daga baya amma yanzu ne na gano ya kamata ni ma in to amma ni dan abin da nake so in faɗa gafarta mallam shine idan mata da yawa ana samun wadanda ba su rike amanar tarbiyar ɗaya yadda ya dace ba ta yadda akalla za su ankarar da maza ko su taimaka wa maza wajen gyara yaro to a ɗayan ɓangaren fa dole mu gaya wa kanmu gaskiya mu maza akwai maza da yawa very irresponsible na san mata da yawa jajirtattu waɗanda inda ma su ne uban da za su fi dacewa da matsayin uba sama da kasancewa ƙarƙashin mijinta shine uba amma bai rike matsayinsa na uba ba wata matar idan ta damu da harkar tarbiya da karatu na ƴaƴanta da menene makomar ƴaƴanta bayan sun girma amma bata dace da miji mai irin wannan manufar ba to sai ka samu matar da mijinta ya mutu yar tana karama yar ta tashi a hannunta a matsayin marainiya sai kaga ta fi wa yar riko mai kyau sama da wanda take karkashin kuma amma kuma ba mai kyau ba yanzu yayi magana akan ya kamata idan mace ta ga yaro ya fara fantarewa ta zo ta gaya wa uban mutum nawa ne daga cikin uban in an gaya masa zai tashi yayi abin da ya kamata akwai wanda zai ce to na ruwana akwai wanda zai ce wannan ai laifin ki akwai wanda zai ce to ki san da zaki da shi akwai wanda bata isa ta je ta gaya mata ba ma saboda makarantar islamiya ma bai yarda ya sa dan ba ta yaya za a zo a gaya masa danka ya fara sata ya damu ta yaya za a gaya masa danka yana fada yana tsokanar mutane ƴaƴan makota ta yaya za a zo a gaya masa danka baya son gaida manya ta yaya za a gaya masa danka yana fada da yayunsa baya ladabi ta yaya za a gaya wa irin wannan mutumin da bai mata mu dansa ne ya ci ba uwarce take nemowa me za ta gaya wa mutumin da bai damu dansa yayi sallah ko bai yi sallah ba shi ma bai yi sallah ba to shi za ta zo ta gaya masa danka baya sallah akwai mata da yawa anan su shaidu ne da za ka samu mace ta fi shekara 5 tana zuwa makarantar islamiya tana fafutuka akan wata sana'ar da take ci da ƴaƴanta amma uban ba wai maganar ita ta je islamiyar ba fada ma yake yi akan me yasa ka damu da maganar islamiya bai biya kudin makarantar uwar ba ballanta na biya na dan in dai aka ce don shi ne sai dai dan a koye shi ba zai makarantar boko ba ba zai makarantar arabiya ba ba zai koyi sana'a ba irin wannan uban idan mace aka jarrabe ta ta fada a hannun irin wannan to kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wallahi karatun nan mallam Abubakar mun gode don karatu ba kai ne kawai wa shi Alhaji Aminu ba kai mana ne gaba daya Allah ya saka maka da alkhairi mallam Aminu Allah ya yi albarka wa ƴaƴanka gaba ɗayan su ya albarka wa zuriyarka ya albarka wa iyalanka ya albarka wannan gidan kuma sana'arka da harkokin ka duka Allah ya sa albarka mallam kuma da ya jagorance mu muka zo Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya karba mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka kada da
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan kuma da zuwa a wannan wuri da mun yi na ta tauni na a wannan kawai ko da insha Allah kuma ka ta mu da ya sai da su ma da ka ta ta Jadi kalau saya kalau saya punya awak saya tu pun yang mulai, saya pun risau untuk saya lah, risau lah. Karena apa sih awak kerana saya ni dah ada.